الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, kuma mallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammacin ranar talata 17 ga watan al-Muharram shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 18 ga watan 10 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila Mabahithi Ilmil Usul fi Tauhidillahi wa Ittiba'ir Rasul na Ash-Shaykh al-Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na sallah da goyo yaro yayi mata bawli, yake sallah za ta yi ko ci gaba da sallah? Babu wani dalili wanda yake tabbatar da yanke sallah, ci gaba da sallah za ta yi, tare da cewa malamai na fada, musamman malaman Malikiya, idan mutum na cikin sallah aka watso ne ya sa ta same shi, suka ce sai yanke, sai idan ya ji koran fitar lokaci sai ya ci gaba da sallarsa. To lallai ba mu san wani dalili wanda ke tabbatar da cewa yanke sallah za a yi. Shi dai kafin mutum ya shiga sallah, dole ne ya zamanto jikinsa da tufafinsa da mahallin da zai yi sallah su kasance a garfuke suke. Kuma tare da cewa ga hadisi can wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah ya yi sujada a gindin Ka'aba, kafiran Qurayshawa suka yi shawara tsakankaninsu, menene za a iya masa na musgunawa da wulakanci domin a fata masa rai. Suka ce a je a ɗauko mahaifar raƙumi ta ƙabila kaza, in ya yi sujada a je a yafa masa. Aka samu wani babban shaitani daga cikinsu ya yi haka, ya ɗauko ya yaba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah. Aka je aka faɗa ma Fatima ƴarsa, Allah ya ƙara mata yadda, ta zo ta ɗauke masa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yanke sallah ba, tare da cewa mahaifa najasa ce. Me yasa? Saboda an fitar da ita ne ba tare da an yanka dabba, inda an yanka dabba to dabba da mahaifar halaka ce ta dabbar. Najasa ce aka yaba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah, kuma bai yanke sallah ba. Da ya gama sallah, ya daga hannunsa ya fuskanci Ka'aba ya ce Allahumma alaika bi Quraysh, sai da ya maimaita wannan addu'a sau uku. Duk waɗanda suka kulla wannan ta'asa a ranar yakin Badar aka karkaɗe su daga ruwan ƙasa. Don haka wannan inda a ce wato samuwar najasa ga mai sallah na cikin sallah, cewa dalili wannan dole ne yake cewa sai ya yi cewa dole ne yake sallah, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yanke sallah, ci gaba da sallar sai ya sige ka.
Na'am. samun ruwa a guri tsari a guri ita kama ruwa sai ya dan faɗa da guran da ta na riski
wacewa idan mutum ya yi bawali idan zai kama ruwa sai ya dan gusa akwai wani dalili akan haka mu dai ba mu san da shi ba balma abin da ya dace a hankalce a inda kai bawali wato ka kama ruwa domin wannan ruwa da za ka zuba ya tafi yadda wato shi ne warin wannan bawali da sauransu abinda na sani ya yi bayani game da dangogi biyu na 'yan wuta kuma ya bayyana sifofinsu kamar yadda hadisin yake cikin sahihu muslim amma riwayar ku zine musu kula'ance su domin tsinannu ne wannan ban san da ita ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna cikin fasalin da ke bayani game da cewa yana daga shirka ma'anar haɗa bautar Allah da wani aikin wanda ke neman albarka wato da wata itaciya daga cikin itace ma'ana mutum ya nemi albarka da wata itaciya wanda Allah bai shar'anta a nemi albarka da ita domin daga cikin itace akwai wanda ake neman albarka wato da su kamar misali itaciyar zaitun domin manta ubangiji ta'ala ko ita itaciyar zaitun ubangiji ta'ala ya tabbatar mana da cewa itaciya ce ma'abuciya albarka shine malam sai ya ce aubi hajjari ko da wani dutse daga cikin duwatsu aubu kwaci ko wani bagire mutum ya je da nihin neman albarka au kabri ko wani kabari au na hauyi ha ko abin da ya kama da haka malam ya ce ya tafi zalikar makana idan wato ya kan maida wannan wuri wato a matsayin idi ne idan aka ce idi abinda ke maimaituwa yau da gobe don abinda zai maimaitu in ma duk sati ko wata ko shekara to wannan ana kiran shi idi to duka wannan shirka ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala mutum ya nemi albarka da wata itaciya itaciyar da Allah bai shar'anta a nemi albarka da ita ko wani dutse ko wani bagire ko wani kabari ko wani ko abin da ya kama da haka sai ya ce wa bayani annan ziyarata tanqasimu ila sunniyati wa bid'iyati wa shirkiyya da bayani game da cewa ita ziyara wato ta makabarta ta kasu zuwa kashi uku akwai ziyara ta sunna akwai ziyara ta bid'a akwai ziyara ta shirka waliyazu billah bayani ya gabata game da kashi na farko ziyarar makabarta ta sunna mun yi bayani a darasi da ya gabata ziyarar makabarta ta sunna in za ka tafi ka ziyarci makabarta to farkon abin da ake bukata ka tabbatar da shi a cikin zuciyarka da tunaninka za ka ziyarci wannan makabarta domin tunawa da makomar ka lafira farkon abin da ake bukata mutum ya saka a cikin zuciyarsa sannan abu na biyu idan kaje ne da nihin amfanar da waɗannan mamata kuma kai ma ka amfanar da kanka ta bangaren addu'ar da za ka yi musu. Mun yi bayani a baya, takanas baya halatta mutum ya ziyarci makabarta domin ya ma kansa addu'a. Addu'ar da za ka ma kanka mai biya ce ga addu'ar da za ka ma mamata, an gane ku? Domin cewa zan tafi makabarta kaza domin na yi addu'a na roƙi bukatuna na roƙi Allah ya gafarta min, wannan bid'a ne kwata-kwata, baya halatta kamar yadda bayani zai zo nan. Amma ka tafi da nihin tunawa da makomarka lahira, da nihin yi ma mamatan addu'a, ma'ana ka amfanar da su, kuma kai ma ka amfana, kai za ka amfana ta ɓangare biyu, su mamatan za ka amfanar da su ta ɓangare guda, su za su amfana ta ɓangare guda, kai ko za ka amfana ta ɓangare biyu. Ɓangare na farko wanda kai za ka amfana da shi shi ne tunawa da makomarka lahira, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, kuntu na haitukum an ziyaratul qubur. Manzon Allah ya ce, dadi na haniku game da ziyarar makabarta. Sai ya ce, ala ku saurara, fazuruha. Manzon Allah ya ce, ku ziyarci makabarta. Tuzakkirukumul akhira, ziyarar makabarta za ta tunatar da ku, wato makomarku ita ce lahira. A wata riwaya manzon Allah ya ce, da na hane ku game da ziyarar makabarta, manzon Allah ya ce, ku ziyarci makabarta, fa innaha tudmi'ul aina, domin ziyarar makabarta na sanya idanu su zubar da hawaye, wa turiqul qalba, manzon Allah ya ce, kuma tana lausasa zuciya, wa tuzakkiru bil akhirah, kuma tana tunatar da mutum makomarsa lahira. Kaga wannan amfani yake banta da shi mai ziyarar makabartar, idanunsa za su zubar da hawaye kuma zuciyarsa za ta yi laushi kuma zai tuna da makomarsa lahira. Amfani na biyu shi ne addu'ar da za ka yi ma mamata kuma ka hada da kanka. Farko za ka yi addu'ar ga kanka, Allah ya gafarta maka, ya gafarta masu mamata, domin ladabi daga cikin ladabban addu'a, in za ka yi addu'a to da kanka kake farawa kafin wani, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya hakaito mana addu'o'in annabawa da manzanni alaihimus salatu wassalam a cikin littafinsa mai girma, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa game da annabi Musa alaihi salam, ko kuma kafin haka Ibrahim alaihi salam ya Allah ya faɗa addu'arsa a can cikin suratu Ibrahim, rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Haka annabi Nuh alaihi salam, rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Haka addu'a ta mu'minai, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Haka annabi Musa alayhi salam, rabbi ighfir li wa li akhi, yace ya Allah ka gafarta min, sai yace wa li akhi, kuma ka gafarta ma dan uwana Harun. Kaga anan sai da ya yi addu'a ga kansa, sannan ya yi addu'a ga ɗan uwansa Harun alayhi salam. To don haka kenan a nan, amma kamar yadda muka yi bayani, addu'ar da za ka ma kanka bebiya ce ga addu'ar da za ka ma mamatar. Kaga a nan ka amfana ta ɓangare biyu, su mamatan da ka ziyarta sun amfana ta ɓangare guda, shi ne addu'ar da kai musu cewa Allah ya gafarta musu. Abu na uku game da ziyara ta sunna, in ka ziyarci makabarta, in za ka yi addu'a za ka fuskanci alƙibla, kuma ba tsugunnawa ba za ka yi, a gane ku? Sai za ka yi a cikin makabartar, ko kuma kabarin da ka je ka ziyarta, sai ka yi tsaye a kan kabarin ka fuskanci alƙibla, ka ɗaga hannuwanka ka yi masa addu'a, addu'ar da ta ƙunshi roƙa masa gafara da jin kai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ta cewa Allah ya haskaka kabarinsa, Allah ya sanya kabarinsa ya zama dausayi daga cikin dausayi na aljanna, kuma Allah ya sanya aljanna ita ce makomarsa. dalilin da yake tabbatar da haka bayani ya gabata hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita a cikin dare yaje ya ziyarci makabarta ta Baqi'a. Aisha tace sai naga ya tsaya ya daga hannuwansa tsayuwa mai tsawo, ya daga hannuwansa yana addu'a, yana cewa Allahumma ghfir li ahli Baqi'il Gharqad, ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta Baqi'a. Wasu malamai suka ce addu'ar ta takaita ga waɗanda aka binne a wannan lokaci, wasu malamai suka ce wannan addu'a ta haɗa duk wanda aka binne a wannan makabarta har zuwa kiyama. Dan Allah ya yi addu'ar cewa ma'abuta wannan makabarta Allah ya gafarta musu. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tsayuwa mai tsawo, ya daga hannuwansa ya yi ta wannan addu'a yana maimaitawa kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito. Da ya daga hannuwan ya jima yana addu'ar ya sauke, hannu ya koma daga hannuwan ya jima yana addu'ar ya sauke, ya daga sake daga hannuwan ya jima yana addu'ar, sannan manzon Allah ya sauke sannan ya jigo gida. Don haka anan kenan ziyara ta sunna ta makabarta, in zaka yi addu'a zaka yi ta ne a tsaye ba a tsugunna ba, kuma zaka fuskanci alƙibla, sannan kuma ba tabara da yasin zaka karanta ko qul huwallahu ko inna anzalnahu li idza jaa da sauransu, dukkan su ba mahallin su bane. Sanin hanya ya fi sauko, manzon da ya zo da tabaraka da yasin da qul huwallahu da inna anzalnahu li idza jaa ba su bai karanta kuma ba mantawa bai, an gane ku? Don haka abin da ya dace a yi a mahallin shine ya nuna mana, kuma duk abin da zaka yi a rayuwarka na ibada to babu yanda zaka kusanci Allah da wani abu wanda yake mai sunan ibada ya karba sai ka biyo hanyar da manzon shi ya bi. Abin da manzon shi ya yi nan ake bukata ka takaita, kamar yanda Allah ya faɗa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katira. To haka ba tabaraka ya karanta ba yasin ya karanta, kuma ba qul huwallahu ya karanta ba inna anzalnahu ba idza jaa ba, iya abin da yayi na addu'a kamar yanda Aisha ta faɗa Allahumma ghfir li ahli Baqi'il Gharqad, ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta Baqi'a. Haka manzon Allah ya ta maimaita wannan addu'a, kuma haka ya sunnanta mana in mun gama binne mamaci za mu tsaya akan kabarinsa mu daga hannu mu masa addu'ar da ta kunshi roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da roƙa masa dacewa a wajen bada amsar tambayar da za a yi masa a wannan lokaci. Kamar yadda Usman Allah ya kara masa yadda ya rawaito yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit وقف على قبره وقال استغفروا لي اخيكم وصلوا له التثبيت فانه الان يسال. Usman Allah ya yarda da shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama binne mamaci yakan tsaya akan kabarinsa yakan fada ga waɗanda suka halarci wannan jana'iza, manzo Allah sai ya ce ku roƙa ma dan uwanku gafara, ku roƙa masa samun tabbacin bada amsa, domin a yanzu za a yi masa tambaya, ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi a wajen bada amsa mai dacewa. Kaga ba ci ayi ba ku karanta tabaraka, ku karanta yasin wanda bai iya ba ya yi tabaraka, wanda bai iya ba ya yi qul huwallahu, ba haka manzon Allah ya faɗa ba, iya abin da ya faɗa ku roƙa ma dan uwan ku gafara shine zaka faɗa Allahumma ghfir lahu Allahumma thabbithu, Allahumma ghfir lahu Allahumma thabbithu, Allahumma ghfir lahu Allahumma thabbithu, haka zaka yi ta maimaitawa. In ma da yaran Hausa zaka yi ko da yaran da kake ji, inda Hausa zaka yi sai ka ce ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, haka zaka yi ta maimaita wannan addu'a. Illa kasancewar ƙarin fa'ida yana daga cikin ladabba na addu'a, farko mutum ya buɗa da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka, sannan kuma ƙarshe ya kulle da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. za mu tashi kenan wato baiti na gaba kafin baiti na gaba kenan muna iya rera baitutukan da suka wuce sannan sai mu dasa darasi na yau akan قال الناظم رحمه الله تعالى هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام فإن والزائر فيما أدمر في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الذلات ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يكن هجرا كقول السفهاء فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة مهدفة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة وعند المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجهد لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن ما لم الله يجيك أنسى بايا يا قبات الدى كشي نفركو دقى تكين كشي أبكو نزيارا ما قبرتا ya gabatar da kashi na farko ita ce ziyara ta sunna ba dan komai ba saboda matsayinta da muhimmancin ta shine sai yace au qasada du'a wa tawassul yace ko kuma shi mai ziyarar makabarta idan yayi nihi wato yi ma kansa addu'a ko yi ma wani addu'a ta kanas ta kanu ya riga gari ya ziyarci makabarta kawai dan dai ya je ya roki bukatunsa wattawassula ko kuma dan ya kama kafa da su matattun cewa Allah ya karbi addu'arsa ya yi tawassuli da su shine malam yace wattawassula wato da kama kafa bihim da su ma'abuta kabarin ilar rahmani jalla wa ala wato domin neman biyan bukatunsa wajen ubangiji mai gamammiyar rahama wanda ya girmama ya daukaka ya kire kowa da komai malam yace fa bid'atun irin wannan ziyara malam yace ziyara ce ta bid'a muhdathatun kuma farar da ita aka yi domin Allah bai ba da izinin wani ya je gindin wani kabari ya yi addu'a ko ya je gindin wani kabari ya kama kafa da shi wanda yake binne a cikin kabarin domin neman biyan bukatarsa a wajen Ubangiji subhanahu wataala malam yace muhdathatun abu ne wanda aka farar da shi Allah bai ba da izini game da haka dalalatun malam yace kuma tsantsar bata ce wanda duk wanda ya nace akan ta bai tuba ba to a ƙarshe babu inda za ta taka burki da shi face wutar jahannama a ranar kiyama kamar yanda yace wa kullu bid'atin dalala zai ce wa kullu dalalati finnar malam yace baidatu kuma tayi nisa an hadiyi zir risala wato game da karantarwa ta ma'abucin manzanci manzanci kamar me shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk wanda yi irin wannan ziyara to ya nisanci tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo da shi kenan wannan kashi na biyu kenan ziyara ta bid'a kenan shine mutum ya ziyarci makabarta wato da nihin yi ma kansa addu'a ko ma yi ma wani addu'a domin neman biyan bukatu in ma bukatu na duniya ko bukatu na lahira duk wanda zai tashi takanas ya je wata makabarta ko ya je kabarin wani da sunan cewa ya roki bukatunsa, to wannan ya zo da bid'a. Ko kuma takanas da ya tashi ya je makabartar ko ya je kabarin wani domin ya kama kafa da mai kabarin, kamar yadda suke ziyarar kabarin waɗanda ake da'awar walitaka gare su, a ce kabarin wali wane ko kabarin shehu wane, bari in je in yi tawassuli da shi wajen Ubangiji na Allah ya karbo addu'ata. Shi ne ya ce wattawassula, wato da kama kafa bihim da su ma'abuta makabartar ilar rahmani zuwa ga Ubangiji mai gamammiyar rahama jalla, wanda ya girmama wa'ala ya ɗaukaka ya kire komai. Malam ya ce fa bid'atun muhdathatun dhalal, ya ce wannan bid'a ce kuma farar da ita aka yi, Allah bai ba da izini game da haka, kuma tsantsar bata ce wanda ba inda za ta taka burki da mai ita face wutar jahannama a ranar kiyama. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba'idatun, ya ce kuma ta nisanci, ta yi nisa an hadi game da shiriya ta zin risala ma'abucin manzanci, shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin Allah ya ba shi risala gamammiya manzanci, manzancin da sai ya dangana da alkiyama. To don haka waɗannan hadisai ne ingantattu suka tabbatar mana cewa duk abin da mutum ya zo da shi na bid'a, to Allah ba zai karba ba, ko da ya shekara dubu yana yi, sai dai an rubuta masa zunubi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni game da cewa mai ruku da sunnarsa da sunna ta khalifofinsa waɗanda suke shiryayyu, masu shiryar da al'umma, shi ne ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdiyyi. Manzon Allah sai yake cewa tamassaku biha wa abdu alaiha bin nawajiz. Manzon Allah ya ce ku yi ruku da sunnata, wa abdu alaiha bin nawajiz. Manzon Allah ya ce ku yi cizo akan ta, ma'ana ku rike ta gam, wato da haƙura, waɗanda ake kiransu nawajiz su ne turare kenan. Ku rike ta gam, kada ku bari ta huce muku. Manzon Allah sai ya ce wa iyyakum wa muhdathatil umur, ku kiyayi fararrun al'amura. Menene fararrun al'amura? Abubuwan da za a zo da su da sunan ibada wanda ba su da tushe a cikin Alkur'ani ko sunna. Sai ya ce fa inna kulla bid'atin dalala, ko kuma fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Manzo Allah ya ce domin duk abin da aka farar da shi a cikin addini wanda Allah bai ba da izinin a yi ko manzansa, to manzo Allah ya ce wannan bid'a ne, ya ce dukkan bid'a kuma bata ce. Ziyada a cikin sunan Nasa'i manzo Allah sai ya ce wa kullu dalalatin finnar, kuma dukkan bata karshen ta wuta ne. Kuma haka hadisi na cikin sahihai, riwaya ta Aisha Allah ya karama ta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa, man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Manzo Allah ya ce duk wanda ya farar da wani abu a cikin wannan lamari namu, ma laysa minhu, abinda baya daga cikin lamarin, manzo Allah ya ce fa huwa radd, za a watsar masa da kai aikin sa, ba za a karba ba. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wani lamari na daban-daban da lamari na addini, abinda yake nihi da fi amrina, yana nihi kenan fi dinina, duk wanda ya farar da wani abu a cikin wannan al'amarin namu, ma'ana wannan addinin namu, ma laysa minhu, abinda baya cikin sa, manzo Allah ya ce fa huwa radd, za a watsar masa, ba za a karba ba. Domin Allah ba a bashi gaban kaikai, ko shekara dubu kai kana gabatar masa gaban kaikai, daidai da misu kala zarra Allah ba zai karba ba. Gaban kaikai a shar'ance shine ayyuka na bid'a. To don haka su masu son su ci karansu ba babbaka akan wannan mas'ala, masu zuwa kabari takanas da sunan cewa su roƙi bukatunsu ko su kama kafa da shi wanda yake cikin kabarin domin neman biyan bukatunsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, sun kafa hujja da wasu dalilai wanda babu dalilin da zai iya zama hujja. Shine wato yin tawassuli wato da alhurmar wani ko da zatin sa ko da darajar sa da matsayin sa kamar yadda zaka yi suna fada a cikin addu'ar su Allahumma inni as'aluka bi darajati fulanin ko bi jahi fulanin ko bi zati fulan ko bi makanati fulan ya Allah ina roƙonka dan alhurmar wani ko dan zatin wani ko dan albarkar wani ko dan matsayin wani haka zaka ji suna fada a cikin addu'a shi wannan wanda suke kama kafa da alhurmar sa wani lokaci matacce ne wani lokaci bakekke ne to koda yana rayi ka kama kafa da alhurmar sa ka roki ubangiji subhanahu wataala wannan bai dace ba ya ci karo da karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to koda shi mai fadar haka yana ganin cewa Allah ya roka ba wani ya roka ba to ya san da cewa ya roki Allah ba ta hanyar da shi Allah ya shar'anta saboda addu'a ibada ce Allah bai bar mu karazibi sai da ya kallafa ma manzon sa ya bayyana mana yanda za mu yi addu'a dan haka ubangiji ta'ala ya bayyana mana hanyoyin da za mu bi mu kama kafa mu roke shi domin neman biyan bukatun mu farko shine yin tawassuli da sunayensa waɗanda suka kai gaya suka kai matuka a wajen kyawu ko kuma sifofinsa madaukaka kamar yanda ubangiji ta'ala na fada walillahi alasmaul husna fad'uhu biha kamar yanda ya fada qulillahu aw yu'ur rahman ayyamma tad'u falakul asmaul husna ubangiji ta'ala yace walillahi alasmaul husna fad'uhu biha naga Allah sunaye waɗanda suka kai gaya suka kai matuka a wajen kyawu ku roke shi da su kaga wannan aya tana tabbatar mana da nau'i daga cikin nau'ikan tawassulin da Allah ya shar'anta mana shine mu kama kafa da suna daga cikin sunayensa ko sifa daga cikin sifofinsa hanya ta biyu shine yin tawassuli da ayyuka na ƙwarai na daga cikin ayyuka na ƙwarai imani da Allah subhanahu wa ta'ala an gane ku duk wani aiki da ka sani na ƙwarai wanda ka aikata dan Allah to zaka iya kama kafa da wannan aiki ka roki ubangiji subhanahu wa ta'ala bukatunka kamar yanda ubangiji ta'ala ya hakaito mana addu'ar mu'minai rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasula faktuna ma'ash-shahidi rabbana amanna bima anzalta suka ce ya ubangijinmu mun gaskata game da abin da ka saukar mana wato na littattafai wattaba'ana ar-rasula manzon da ka turo mana mun yadda da shi mun amince masa mun bi shi faktuna ma'ash-shahidin ya ubangijinmu ka tabbatar da mu tare da masu shaidawa da kareitarka kaga anan kafin su roki bukatar su faktuna ma'ash-shahidin sai da suka kama kafa da imanin da suka yi game da abin da Allah ya saukar na littattafai da biyayyar da suka ma manzon sa haka ubangiji ta'ala ya faɗa a wannan sura dai suratu ali imran alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabanna sune waɗanda suke faɗa rabbana ya ubangijinmu innana amanna lalle mu mun gaskata da kai mun gaskata da manzanninka sai suka ce faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunuban wa qina azabanna ka kare mu game da azabar wuta kafin su roki bukatar su gafara ta zunubi da neman kariya game da wutar jahannama sai da suka kama kafa da hanya biyu daga cikin hanyoyin da Allah ya shar'anta mana yin tawassuli da sunayensa sun yi tawassuli da sunan ubangiji subhanahu wa ta'ala ar-rabb da haka suka ce rabbana sannan sai suka ce innana amanna lalle mu mun yi imani mun gaskata da kai mun gaskata da manzanninka sun yi tawassuli da imaninsu sannan suka ce faghfir lana dhunubana wa qina azabanna haka Allah ya koma faɗa a cikin wannan sura suratu ali imran rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar nan ma tawassuli da suka yi da imani to dan haka na daga cikin nau'ikan tawassuli wanda ya tabbata a shari'a bayan tawassuli da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofin sa madaukaka yin tawassuli da aiki na ƙwarai na daga cikin ayyuka na ƙwarai imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala imani da manzanninsa haka kamar sallah ko azumi ko zakka ko haji ko yanka duk wani abu da ka sani na ibada da kai saboda Allah to wannan zaka iya kama kafa da shi kamar yanda dalili daga cikin sunna hadisin mutum uku waɗanda suka shiga kogon dutse wato fan dutse ya gangaro ya toshe musu kofar suka ga hallaka ido da ido junansu ya ba junansu shawara ku san da cewa ba abin da zai tsiratar da ku game da wannan kangi da kuka samu kanku face sai in kun kama kafa kun roki ubangiji subhanahu wataala da ayyukan ku da ƙwarai na farko ya tashi ya tawassuli game da da'ar da yake ma mahaifansa ubangiji ta'ala ya karba addu'ar sa dubi ya dan janye sai dai ba za su iya wucewa ba na biyu ya tashi ya tawassuli da kame kansa da yayi game da aikin alfasha dubi ya dan janye sai dai ba za su iya wucewa na uku ya tashi ya tawassuli da rukun amana da dutse ya janye gaba ɗaya suka fita suka shiga sha'aninsu Allah ya fitar da su daga cikin wannan kangi nasu kuma ya take Allah ya ja'al lahu makhraja Allah ya nuna musu mafita da suka roke shi ya yi musu wannan kunci da suke ciki to wannan hadisi shine dalili akan yin tawassuli da ayyuka da ƙwarai daga cikin sunna hanya ta uku shine yin tawassuli da addu'ar salihin bawa managarci salihin bawa ko mu ce bawa wanda yake nagartacce rayayye halartacce kuma wanda yake da iko akan yin addu'a wannan ita ce hanya ta uku kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su nemi cewa ya yi musu addu'a kamar yadda ƙarin bayani zai zo to akan wannan gabace su waɗanda suke masu son cin karansu ba babbaka suke fakewa da yin tawassuli da zatin wani ko alfarmarsa suna kafa hujja da wani hadisi wanda ake kiran shi hadisul a'ama ya fi shahara da haka hadisul a'ama wanda hadisin yana cikin wato sunanu tirmizi haka yana cikin sunanin nasa'i haka cikin musnad na al-imamu ahmad tare da cewa hadisin da suke kafa hujja da shi masu halatta yin tawassuli wato da waɗanda suke matattu kaje kabarin wani wali kace kayi tawassuli da shi ka kama kafa da shi kayi kama kafa da alfarmarsa kana roƙon ubangiji ya biya ma bukata malamai suka ce kwata-kwata ba su da hujja a cikin wannan hadisi inda sun fahimci hadisin kamar yadda yake sun azza shi wato a gurbinsa sai dai sun kuskure ba su fahimci fassara ta hadisin da inda hadisin ya dasa gaba kwata-kwata ma ba su dosa ba wato hadisin shi ne kamar yadda lafazin da ke cikin sunan tirmidhi wato riwaya ta Usman ibn Hunayf ke faɗa cewa anna rajulan Darira al-Basri atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wani mutum mai raunin gani ne ake kiran shi dindimi mutum wanda baya gani da kyau an gane ko a wata riwaya cewa makabu ne in aka ce darir kenan makabu to shine anan yace lalle wani mutum mai raunin gani ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ya rasulullah ud'ullah an yu'afiyani roki Allah ya bani lafiya ud'ullah li an yu'afiyani roka mun Allah ya bani lafiya za Allah sai ya ce masa in shita da out in har ka so kamar yanda ka nema zan maka addu'a Allah ya baka lafiya ya dawo ma da ganinka yace wa in shita sabarta fa huwa afdal a wata riwaya ce fa huwa khairun in kwa kaso manzo Allah ya ce ka dau hakuri ka ci gaba da zama da wannan makauta taka zama ci gaba da wannan raunin gani shine yafi maka alkhairi manzo Allah ya bashi zabi in ma ai masa addu'a ko ya dau hakuri daukan hakurin kuma shi yafi masa alkhairi domin hadisi ya inganta na cikin sahihul bukhari hadisi ne al-qudsi ubangiji ta'ala da kansa yake fada cewa idza talaytu abdi bi habibatihi fa sabara falahu al-janna aw kama qala ubangiji ta'ala yace idan na jarrabi bawa na game da habibatihi ay karimatihi idanansa Allah ya karbe gani idan ya dau hakuri ya maida al'amarinsa zuwa ga ubangiji ya nemi ladan wannan musiba da Allah ya jarrabe shi ubangiji ta'ala yace ba shi da wani sakamako a guna a ranar kiyama face aljanna dan haka manzo Allah yace masa in ka so in maka addu'ar kamar yanda ka nema in ka so ka dau hakuri daukan hakurin shi yafi maka alkai sai naci yace a yace ya rasulullahi fadu roka mun Allah dai ya dawo mun daga ni to a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarce shi cewa yaje yayi arwalla ya kyautata arwallarsa idan ya gama arwallar manzo Allah ya ce yayi addu'a da wannan addu'a ita ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahma inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi li tuqbali Allahumma fashfi'hu fiyya haka manzo Allah ya karanta da shi wannan addu'a ya ce yi wannan addu'a bayan ya gama arwallar abinda addu'ar ta kunsa na ma'ana shine Allahumma inni as'aluka ya Allah lalle ni ina roƙonka wa atawajjahu ilayka ina fuskantar ka bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallama da annabinka Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam nabiyyi rahma annabir rahma kamar yadda Allah ya faɗa wa marsalaka illa rahmatan lil alamin inni tawajjahtu bika ila rabbi yace ya muhammad yace lalle ni na fuskanci ubangiji na da kai fi hajati hadhihi kamar da wannan bukata ta wali tukubali dan abiya min ita sai yace allahumma fashfi'hu fiya ya allah wato ka ceci ka karfi cetan manzanka game da ni ya allah ka karfi cetan manzanka game da ni ma'ana addu'a da zai ya allah ka karba addu'arsa wannan kenan lafazin da ke cikin wato sunanin Tirmidhi lafazin da ke cikin sunanin Nasa'i da yace Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyi rahma sai yace ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi an yakshifa an basri sai yace Allahumma fashfi'hu fiya yace ya Allah ina fuskantar ka da annabinka domin ka yayi mun gani na ya dawo kamar yanda yake ya Allah ka karbi addu'arsa game da ni a wata riwaya wadda ke cikin musnad na al-Imam Ahmad bambancin da ke akwai a karshe da yace Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma sai yace ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fa tuqbali sai yace Allahumma fashfi'ni fihi wa shfi'hu fiya Allahumma fashfi'ni fihi yace ya Allah wato ka karbi addu'a ta fihi game da shi wa shfi'hu fiya ya Allah ka karbi addu'arsa game da shi to haka yi wannan addu'a to wannan hadisi da shi ne suke kafa hujja akan wannan mas'ala sai dai wato kwata-kwata ba a fahimci inda hadisin ya sa gaba kamar yanda malamai suka yi bayani wai in ma mun yanke shakka game da ingancin hadisin tare da cewa hadisin kwata-kwata bai inganta ba an gane ko kwata-kwata hadisin bai inganta ba domin kasancewar anan malamai sun maida martani ta fuskoki daban-daban ga masu kafa hujja da wannan hadisi fuska kusan biyar fuska ta farko malamai suka ce wannan makaho takanas ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin manzon Allah ya yi masa addu'a an gane ku takanas da ya taso ya zo ne takanas domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a ya roƙa masa ubangijinsa cewa Allah ya ba shi lafiya da haka a cikin addu'ar a cikin hadisin ya ce ya rasulullah udu Allah li an yu'afiya da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi roka min Allah ya bani lafiya manzon Allah ya ce masa in shi'ita da'autu in ka so in maka addu'a wa in shi'ita sabarta falakal janna wannan fa huwa khairul lak in ka so ka dau hakuri daukan hakuri manzon Allah ya ce shi yafi maka alkhairi shin anan da yazo da niyyar tawassuli yayi tawassuli ne da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takanas yazo domin manzon Allah ya roka masa Allah Allah ya bashi lafiya domin ya san da cewa wato babu wani wanda zai masa addu'a a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwadayin Allah ya karba addu'ar manzon sa inda a ce da zatin wani ake yin tawassuli to ina fa'idar cewa ya taso ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a gidan sa mai yace Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka bi jahi nabiyyika ko bi zati nabiyyika kina inda da zati ake yin tawassulin ko da alfarma ko da daraja ko da matsayi ko da wata albarka to ai ba sai ya taso ba ya wahala ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidan shi a zaune zai yi addu'a to amma sai ya taso takanas ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi roka min Allah Allah ya bani lafiya ya dawo min daga duniya kare kenan fuska ta farko ba su da hujja a ƙarƙashin wannan hadisi domin bai yi tawassuli da zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko al-hurmasa yayi tawassuli ne da addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan fuska ta biyu malamai suka ce da yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa manzo Allah ya yi masa addu'a manzo Allah sai ya masa gargadi yace masa in kana buƙatar addu'ar in maka addu'a amma in kaga cewa zaka iya to ka dau hakuri domin daukan hakurin shine yafi maka alkhairi kaga kenan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa abin da yafi dacewa da ya nemi ai masa addu'a sai aka nuna masa to ga abin da yafi dacewa shine daukan hakuri kaga anan wannan ya ƙara fito da abin hili bayan waccan gafa udu Allah li an yu'afiyani roka min Allah ya bani lafiya gaba ta biyu sai manzo Allah ya ce in shi'ita da autu na in ka so in maka addu'a kaga wannan yana ƙara tabbatar da cewa ya zo ne ya yi tawassuli da addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuska ta uku malamai suka ce shi wannan makaho na cewa yayi akan cewa shi yafi buƙatar ayi masa addu'a yafi son ayi masa addu'a saboda haka da manzo Allah ya ce in ka so ka dau hakuri hakurin shi ne ya fi maka alkhairi sai ya nace sai ya ce a faɗo iya abinda nake bukata ni dai wato a roƙa min Allah a roƙa min Allah Allah ya bani lafiya to a lokacin nan mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi manzon Allah sai ya ce masa wato je ka kai arwalla manzon Allah ya ce masa ya je ya yi arwalla kaga ita arwallar kanta da zai yi wata ibada ce mai zaman kanta wanda zai kama kafa da ita domin samun karbuwar addu'arsa sannan wannan arwalla da zai yi kaga zai gabatar da raka'a biyu wanda raka'a biyu sunna ce ta arwalla sannan mutum ya daga hannu ya yi addu'a to shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi cewa ya je ya yi arwalla in ya yi arwalla kenan ya daga hannu ya roki Ubangiji subhanahu wataala domin Allah ya faɗa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila Ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai ku tsare dokokin Ubangijin ku nemi kusaci zuwa ga Ubangijin dami za mu nemi kusaci zuwa ga Ubangijin mu shine bil a'amali salihah da ayyuka na ƙwarai arwalla tana daga cikin ayyuka na ƙwarai sallah tana daga cikin ayyuka da ƙwarai dan haka manzo Allah ya ce yaje yayi arwalla idan yayi alwallahi nafila in yayi nafila ya daga hannu yayi addu'a bazan Allah ya nuna masa hanyar da zai bi domin addu'arsa ta samu karbuwa wajen Ubangiji subhanahu wataala. Sannan fuska ta hudu, malamai suka ce a cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi, manzon Allah ya faɗa masa ya ce Allahumma fashaffi'uhu fiyya, ya Allah ka karbi ceton manzanka game da ni, ma'ana ya Allah ka karbi addu'arsa. An gane ko shine Allahumma fashaffi'uhu fiyya, ma'ana Allahumma qabal shafa'atahu fiyya, ma'ana ka karbi addu'arsa wanda ya mun na cewa Allah ya dawo daga nina. Domin lafazin ash-shafa'a a yaren Larabci na daukan ma'anar addu'a, ma'ana addu'a shine Allahumma fashaffi'uhu fiyya, ma'ana ya Allah ka karbi addu'ar manzanka wanda ya mun na cewa ka dawo daga nina. To wannan yana nuna cewa kaga shi wannan makaru wanda Allah ya karantar da shi addu'ar, kuma abin da yace a cikin addu'ar ya Allah ka karbi addu'ar manzuna manzanka game da ni, kenan shi kanshi addu'ar da zai yi roƙon Allah ne yake cewa Allah ya karbi addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai masa cewa Allah ya dawo daga nasa. An gane ko? Kaga kenan ba maganar tawassuli da zati ko da alhurma. Fuska ta biyar, malamai suka ce wannan addu'a, wannan hadisi wato kamar yadda malamai suka ambata yana daga cikin mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin da albarkar addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa Allah ya dawo masa da ganinsa, kamar yadda riwaya ta Sunan Nasa'i ta tabbatar da cewa wannan makahu manzon Allah yana gama addu'a faraja wa qad kashafa Allahu basara, ya koma tintin Allah ya yi masa ganin sa, idansa ya dawo kamar yadda yake da. To dan haka wannan hadisi shine hadisin da suke kafa hujja da shi akan wai halaccin yin tawassuli da alfarmar wani, ya Allah ina roƙonka dan alfarmar wani, dan darajar wani, dan karamar wani, wannan dukkan shi tawassuli ne wanda yake da bid'a. Dan haka da yace wa atawajjahu ilayka bi nabiyika ay bi du'a'i nabiyika, da addu'ar annabi ka shine zaka kaddara bi nabiyika ay bi du'a'i nabiyika ba bi jahi nabiyika ba. An gane ko? Da yace Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyir rahama, wa atawajjahu ilayka bi nabiyika, ma'anar shi ay bi du'a'i nabiyika ba bi jahi nabiyika ko bi barakati nabiyika ko kuma bi zati nabiyika. Domin a ƙarshe mu yace Allahumma fashaffi'uhu fiyya, ya Allah ka karbi addu'ar manzanka game da ni, ma'ana addu'ar da yayi, ya Allah ka karbi addu'arsa. Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa yana da littafi mai suna At-Tawassulu Anwa'uhu wa Ahkamuhu, kwarai yayi bayani a cikin wannan littafi, bayani mai gamsarwa musamman game da wannan hadisi. An gane ko? Saboda haka kenan wannan littafi ya tankadi, ya rauraye, ya tabbatar mana da tawassuli wanda shari'a ta tabbatar mana, kuma da tawassuli wanda bai dace ba shari'a tawassuli na bid'a. Kuma sannan suna kafa hujja da wato hadisi wanda na cikin Sahihul Bukhari na addu'a ta neman shayarwa a zamanin Umar Allah ya kara masa yadda, lokacin da aka yi fari a birnin Madina, wanda wannan shekara ana kiranta Amur Ramada ake kiran wannan shekara, fari ne aka yi mai tsanani a birnin Madina. Da aka yi wannan fari, Umar Allah ya kara masa yadda, sai ya tada Al-Abbas ibn Abdul Muttalib a gaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Umar sai yake fada, yake cewa Allahumma inna kunna idza ajdabna natawassalu ilayka bi nabiyyina fataskina, wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina, yace ya Allah lalle mun kasance mun zamanto idan mun fada cikin fari na tawassalu ilayka bi nabiyina muna kama kafa zuwa gare ka da annabin mu fa taskina ya ubangijin mu sai ka shayar da mu sai yace wa inna la tawassalu ilayka bi ammi nabiyina yace ya Allah muna tawassuli zuwa gare ka da ammin annabin mu fa taskina yace ya Allah ka shayar da mu sai suka ce kaga anan dalili ne wanda yake tabbatar mana da yin tawassuli da zatin wani ko alfarmarsa ko darajar shi tunda yace inna kunna idza ajdabna natawassalu ilayka bi nabiyina fa taskina in mun fada cikin shekara ta fari wato mukan yi tawassuli gare ka da annabin mu ka shayar da mu yace yau muna tawassuli da ammin annabin mu ya Allah ka shayar da mu to dama haka ne duk wanda yake son ya cika ransa ba babbaka sai ya kama wani bangaren kuma sai ya bar shi ba su dau hadisin kamar yanda yake hadisin cikakke shi kwa a lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda sai ya tada al-Abbas ibn Abdul Muttalib yace ya Abbas yace tashi kai addu'a al-Abbas Allah ya kara masa yadda ya tashi yayi addu'a kamar yanda Az-Zubair ibn Bakkar wato ya rawaito wannan addu'a ta al-Abbas ibn Abdul Muttalib shine sai yace Allahumma innahu la yanzilu bala'un illa bi dhanbi yace ya Allah lalle haka ne duk wani bala'i da wata musiba ba sa saukowa doren kasa sai a sababin wani laifi ma'ana da aka saba maka sai yace wala yukshaku illa bi tauba kuma duk wani bala'i da duk wata musiba ba a yaye ma bayi sai da tuba shine komawa ga Ubangiji subhanahu wata'ala sai yace wa qad tawajjaha bi alqaum ilayka li makani min nabiyika yace tabbas jama'a fa a yau sun fuskanci ka ya Ubangiji na wato bi sun sanya ni gaba limakani min nabi ka saboda matsayina game da annabin ka domin ni ammin annabin ka yace ya Ubangiji na yace jama'a sun sanya ni gaba saboda matsayina game da annabin ka sai yace wa hadhihi aidina ilayka bizunub ya Ubangiji mu wannan hannuwan mu ne muna nuna maka cewa mu masu laifi ne mun saba maka wa nawasina ilayka bitawba ya Allah kunkuwar kanmu ga ta mun meka ta zuwa gare ka cewa mun tuba faskinal gaisa yace ya Allah ka shayar da mu gidanshi haka al-Abbas ibn Abdul Muttalib yayin wannan addu'a to kaga anan abinda muke tambaya shin Umar yayi tawassuli ne da zatin al-Abbas ko da alfarmarsa ko da darajarsa ko da matsayinsa yayi tawassuli ne da addu'ar al-Abbas ibn Abdul Muttalib ba da alfarmarsa ba kuma da yace inna kunna idza ajdabna natawassalu ilayka bi nabiyina ya ubangijin mu in mun fada cikin bari muna tawassuli zuwa gare ka da annabin mu fa taskina ka shayar da mu sai mu koma mu gano yaya sahabbai suke tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa yana rayi da addu'arsa suke tawassuli kamar yanda hadisi na cikin sahihain a ranar Juma'a wato mutumin da ya shigo cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na khutba ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah yace shuka ta bushe dabbobi duk sun mutu hanya duk ta datse yace ya rasulullah mukamala ubangijin mu ya shayar da manzon Allah yana cikin khutba ya daga hannuwansa yake cewa Allahumma askina Allahumma askina Allahumma askina a wata riwaya Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allahumma ajisna kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka daga kan minbarin sa ruwa girgije ya hadu ruwa ya kece a birnin Madina ana sai ce sai da aka yi sati guda kwana 8 aka yi ana ruwa a birnin Madina yini 8 kwana 8 tun daga wannan Juma'a ba daina ruwa ba har zuwa Juma'a mai zawa a Juma'a mai zawa ya dawo yace ya Rasulullahi ai ruwa dai ya halaka komai roƙa mana Allah ya yi mana wannan ruwa manzo Allah ya daga hannuwansa yana cikin hudubar yace Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ila al-akami wal-jibali wal-awdiyati wadh-dhirar manzo Allah yace ya Allah ka maida wannan ruwa gefe mu kada ka saukar da shi akan mu ya Allah ka maida shi zuwa kururuwa da tsaunuka da jigayi da cikin duwatsu take yanki wato Madina ta wurtsake daidai da dugo dai na ruwa baya sauka amma duk gefe Madina ruwa yake to inda a ce da zati ake yin tawassuli ko da alfarma ake yin tawassuli menene fa'idar sai ya taso ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ciya rasulullahi mana addu'a kuma ga Anas dan Malik mahaifiyarsa Ummu Sulaim ta kamo hannun shi tace ya rasulullahi dan karamin khadiminka kada a manta shi ya manzon Allah ai masa addu'a ai masa addu'a manzon Allah ya daga hannu yace ya Allah ka tsawaita masa kwanukan rayuwa ya Allah ka yawaita masa dukiyarsa ka yawaita masa dukiya ya Allah ka yawaita masa yaya yace ya Allah kuma ka gafarta masa ma'ana ka shigar da shi aljannanka manzon Allah ya masa wannan addu'a wadda ta kunshi al'amurra guda hudu addu'a ta farko tsawon kwana ga mu'mini alkhairi Anas dan Malik sai da ya haura akan shekara da addu'a ta biyu cewa Allah ya yawaita dukiyarsa a cikin wannan birnin Madina Anas yana ɗaya daga cikin mawadata masu yawan dukiya addu'a ta uku yace ya Allah ka yawaita masa ƴaƴansa hadisi na cikin sahihul bukhari ƴaƴan shi na tsatsan shi wanda babu jika a ciki Anas sai da ya haifi ƴaƴa sama da 130 sannan yace kuma ta hudun muna jira shine gafara ta Ubangiji subhanahu wataala to anan abinda muke tambaya inda zati ko da alhurma ake tawassuli menene tazo ta ce ya rasulullahi roƙa masa Allah to haka Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kara masa yadda a lokacin da aka yi fari sai ya kirayi wani daga cikin magabata wato shine Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi a lokacin nan Muawiya Allah ya kara masa yadda sai yake fada a cikin addu'a yace Allah sai ya fada sai yace Allahumma inna natawassalu ilayka bi khiyarina yace ya Allah muna kama kafa zuwa gare ka da zababa daga cikin muzabbakun a lokacin nan sai yace ya Yazid irfa'a yadai yace ya Yazid daga hannuwanka imana addu'a a lokacin nan Yazid ibn al-Aswad ya daga hannunsa yana addu'a jama'a suna cewa amin yana gama addu'a Allah ya shayar da su to kaga wannan yana nuna mana in a ce wato da zatin wani ko da alfarmarsa ake yin addu'a Umar Allah ya kara masa yadda ai ba zai fake ba zuwa yin tawassuli da addu'ar Al-Abbas ibn Abdul Muttalib da yayi tawassuli da zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko alfarmasa ai alfarmasa bata gushe ba a sababin mutuwarsa an gane ko alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana nan kuma zatin gangan jikin shi yana nan kamar yanda yake Allah ya haramta ma ƙasa cin gangan jikin annabawa amma tare da haka Umar bai yi tawassuli da alhurman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko zatin shi ko matsayin shi a wajen Ubangiji shi da yake ba haka manzon Allah ya karantar da su iya abinda manzon Allah ya karantar da su ya wadatu ya tada Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya ce ya Abbas ya addu'a roƙa mana Allah Allah ya shayar da mu kuma shi ma Muawiya inda a ce da zatin wani ake tawassuli ko da alfarmarsa to ya menene fa'idar ya tada Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi cewa ya addu'a ai da yayi tawassuli da alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ko da zatinsa dan haka magabatan kwarai sun san cewa tawassulin da aka shar'anta shine yin tawassuli da addu'ar salihin bawa kuma wanda yake rayayye sharadi ya zama turayayye ba matacce ba an gane ko inda ana yin tawassuli da matacce kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nesa da su yake zuwa za su yi gindin kabarin su ce ya rasulullahi muna tawassuli da kai roƙa mana Allah Allah ya biya mana bukata Allah ya shayar da mu amma sai ya tada al-Abbas ya ce Abbas yi mana addu'a saboda sun san ba a yin tawassuli da matacce marmamaci duk wanda ya mutu aikin shi ya tsaya sai ta hanyoyi guda uku kadai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana dan haka yin tawassuli da addu'ar matacce wannan bid'a ce kenan don haka malamai suka ce ya zamanto salihin bawa kamar yadda sahabbai suke tawassuli da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Umar yayi tawassuli da addu'ar Al-Abbas ibn Abdul Muttalib kamar yadda Muawiya yayi tawassuli da addu'ar wato Yazid ibn al-Aswad shine kenan suka ce salihin bawa rayayye sannan abu na uku shine halartacce zamantu yana halarci kaga Umar cewa ma Abbas tashi kai addu'a Abbas ya tashi yayi addu'a yana addu'a suna cewa ali kamar yadda shi ma Muawiya cewa ya Yazid daga hannunka tashi kai addu'a Yazid ya daga hannunsa yana addu'a su Muawiya suna cewa ali kenan sharadi na uku suka ce ya zamantu shi wanda za a yi tawassuli da addu'ar tashi yana halarci wa ladi mana addu'a sharadi na hudu suka ce ya zamantu kuma yana da ikon yin addu'a an gane ko yana da ikon yin addu'a ma'ana ya san yaya zai yi rutu Ubangiji subhanahu wataala yana da ikon da zai yi addu'a to dan haka kenan anan abin da zamu fahimta wancan hadisi da suke kafa hujja da shi hadisin wato makahu hadisul a'ama ko wannan hadisi na Umar gaba daya babu wata hujja a cikin shi na yin tawassuli da al'umma wani ko da zatin shi ko da albarkar shi ko da matsayin sa kuma inda a ce ana tawassuli da alfarmar wani ko da zatin sa ai babu fa'idar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma Umar akwai wani mutum wato daga cikin wato akwai wani mutum mai suna Uwais ibn Amir al-Qarni wanda mutum ne mai da'a ga mahaifansa manzo Allah ya ce in ka hadu da shi ka nemi ya maka addu'a cewa Allah ya gafarta maka manzo Allah ya fada ma wannan Umar cewa yayi kokari in dai ya hadu da Uwais to ya nemi cewa Uwais ibn Amir al-Qarni yayi masa addu'a ta cewa Allah ya gafarta masa inda a ce ana tawassuli da zatin wani ko da alfarman sa to mine ne fa'idar a ce ya nemi Uwais Umar yayi ta cidiyar sa a duk lokacin haji har aka kai lokacin da Allah ya hada shi da shi Umar ya nemi cewa ya yi masa addu'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Umar ya nemi ya yi masa addu'a kuma ya yi masa addu'a dan haka kenan waɗannan hadisi wannan hadisi wanda bai inganta ba wanda kuma a cikin shi koda ya inganta babu fuska wanda za a kafa hujja akan halitta wannan tawassuli to da shine suke kafa hujja da wancan hadisi na Umar wanda yake cikin Sahihul Bukhari wanda shi ma babu fuska ta kafa hujja akan yin tawassuli da zatin wani ko da al-Qur'ansa ko da matsayinsa dan haka wannan nau'in tawassuli tawassuli ne wanda yake na bid'a wanda kuma ya zama ruwan dare ga duniya a cikin al'umma ta musulmi a yau sai yace wa inda al-maqbura nafsahu mallan yace in kwa kenan mun gama da kashi na biyu sai yace wa inda al-maqbura nafsahu in kwa shi mai ziyara ya roki al-maqbura nafsahu shi wanda aka binne a cikin kabarin an gane ko ya roke shi to faqada ashraka billahi al-azim tabbas wato yayi shirka da ubangiji mai girma wajhad kuma yayi musan kadaita ta ubangiji subhanahu wataala yayi musan haƙƙi na ubangiji subhanahu wataala ita ce addu'a wanda da yawa daga cikin su yau wato ba tawassuli ba suke da waɗannan wanda ake da awar nagarta a su kansu waɗanda suke binne a cikin kabarin su ne ake roƙo kamar yadda wani ɗan uwa ya tabbatar mana a nan wato cikin ƙasar a garin nan ƙauyen Dusu a gaban sa yake cewa suke yace mutanen suke sa kabarin gaba su yi sallah da wani ɗan gurin su yana zaye sai yake cewa jama'a kowa ya roki bukatar duk mai neman duniya da lahira a wajen waɗannan take suke so waɗannan da kuke gani abin na duniya da lahira ta su ce wanda suka ba sun ba wanda suka hana sun hana ku roke su a gaban shi yace kabarin suke sa gaba ba da kibla ba kabarin suke sa gaba suke sallah su roke bukatun su to duk wanda ya roki wani Allah subhanahu wataala wannan ya kafirta ya zama mushriki shine yace wa inda al-maqbura kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum an du'aihim ghafilun wa hum an du'aihim ghafilun wa idha bushira an-nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirin haka kuma can ubangiji ta'ala ya faɗa wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ubangiji ta'ala yace duk wani wanda kuke roko kuma bayan ubangijin daidai da fata ta dan dabino basu mallaka ba ba ma dabinan ba ba ma dan sa ba fatar da ke na dan dabino basu mallake ta ba in tad'uuhum la yasma'u du'aakum in ma kurruke su ba sa jin rokon da kuke musu walau sami'u kaddarcewa sun ji mastajabu lakum ubangiji ta'ala yace sun yi kadan su karba mu wa yawmal qiyamati a ranar qiyama yakfuruna bi shirkikum za su gutulce game da shirkar da kuka yi da su kuka roke su ba ku roki Allah ba kaga anan Allah ya tabbatar mana rokon wani ba shi ba shirka ne shine malai yace wa inda al-maqbura idan ya roki wanda ke binna a cikin kabarin nafsahu shi kansa faqad ashraka billahi al-azim tabbas yayi shirka da ubangiji mai girma wajhad kuma yayi musan haƙƙi na ubangiji subhanahu wataala ita ce addu'a sai yace lan yakabala Allahu ta'ala minhu ubangiji ta'ala ba zai karba masa har abada in dai ba tuba ba yi sarfan wato nafila wala adlan ko farilla fa ya'fu anhu Allah kuma ba zai masa rangwame har abada in dai ya sake ya mutu akan haka simana yace idu kullu zambi yace domin kowane laifi da ka sani mushikul gufrani ya kusanta Allah ya gafarta ma me laifin laifinsa illati khaza niddi lir rahmani sai dai ruwan kishiya ga ubangiji subhanahu wataala sanya ma Allah kishiya ka dau haƙƙin shi ka sarrafa ma wani to wannan shine laifin da in mutun ya mutu akan shi bai tuba ba Allah yayi alƙawarin zai gafarta masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سليم لان شاء الله زامو دكاتا da fatan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu dadin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.